بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود بوديا سبتك الله سبحانه وتعالى ييسر منا هدواء ونن سافيا سافير لهدي شدا watan Rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 1433 wanda ya daidai da 27 ga watan 5 a shekara ta 2012, kuma ci gaba da karatunmu na sirar manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan littafi na Ar-Ruhiq Al-Maktum. Makon da ya gabata da mamunci a yau insha Allahu za mu ware wannan darasin ne don ƙoƙarin mutuno abubuwan da kuma darussan da muka fa'idanta da su a karatun da muka yi na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar a cikin hijirar nan akwai darussa da dama, a kowane abu na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dama akwai darasi. Duk abin da ya aikata, duk abin da ya faɗi, duk wurin da ya je, duk zaman da aka yi da shi, a kowace tattaunawa bal kallansa kawai akwai abin da za a samu na fa'ida. Duk motsin da ya yi ilimi ne, kallon cikin idinsa da karanta irin tunanin da yake, duk za a fahimci wani abu na yadda duk ɗan adam mai son kamala ya kamata ya kasance. Domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne masdarin ko kuma in ce shi ne gwaji na kowane kamalallen mutum. Duk abin da ake so ɗan adam ya kammala da shi, to akwai shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kaɗai ne mutumin da babu wani naƙasu tare da shi wanda za a ce ga wuri kaza bai dace ba, ko a halittarsa ta jikinsa, ko a halayensa na yau da kullum, ko kuma ballantana wato abin da ya zo da shi. Za ka shi yasa wajibi a rayuwar mutum ya zama babban wurin ɗaukar darasinsa ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da kake so ka yi a ibada ne, a mu'amalar da za ka yi da mutane, aqidar da za ka ƙudurta a zuciyarka dangane da Ubangijinka, haƙƙinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wajibinka ne ya zama shi ne madubinka. Shi kaɗai ne wanda ranar tashin alƙiyama za a tambaye mu a kan mun yi biyayya gare shi ko ba mu yi ba, a kira shi ya zama shaida a kan ya sanar da mu kuma a tambaye mu me muka aikata abinda wato dangane da abinda ya zo da shi ɗin. Don haka shi duk abinda muka tattauna a kansa zai zama darasi a gare mu. To hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam darussan da suke cikinta yana da yawa ƙwarai, kuma dama na ce muku kowa ya ƙoƙarin ya karanta littafin daga inda malamin ya bayyana abin da ya kira Tala'i'ul Hijra har zuwa inda muka tsaya a karatun kafin a shiga wato rayuwar Madina, wato bayan ya isa Madina. Ina fata an yi wannan ɗin gwargwadon hali. An samu an karanta ko kuma an manta? Insha Allah an karanta. Tayyib. To akwai abin da na kwakwalo daga cikin abin da na samu wasu malaman sun ambata na fa'idoji. Na samu darussa guda 32, za mu yi ƙoƙari mu bi su yanzu. Bayan su abin da kuka ji ban faɗa ba daga abin da ku kuma ku karanta a littafin ku samu, sai mu samu mu ƙara mu ji, don idan da za a ce za a yi littafi ma kawai akan darussan da za a samu akan harkar hijira, wannan duk ya cancanta za a iya samu. Daga cikin abubuwan da malami suka ambata na farko buwayar wannan al'umar da girman al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma izzatta, to tana kunshe ne, tana kulle, tana boye a cikin wato ta hakikin kalmar tauhidi. Ma'ana kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kalma da tafi kowanne abu, da tafi kowanne tunani, da tafi kowanne dan adam muhimmanci da daraja, kuma duk daukaka da wata al'umma take so, ma'ana al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take so, to daukakar tata tana da alaka ne da tsayuwarta akan wannan kalma din. In har an tsaya akan kalmar tauhidi la ilaha illallah, to insha Allah za a samu buwaya, za a samu daukaka, kuma al'umma za ta yi karfi. Wa tauhidul kalimati alaiha, kuma sannan abinda zai sa a samu karfin har yanzu haɗe kalmar mutane akan wannan kalma ta la ilaha illallah. Muna da abinda ake cewa kalimatut tauhid, akwai kuma tauhidul kalima. Menene bambancin su? Kalimatut tauhid wato kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah din, sai da ita al'umma ta buwaya, ba yadda za a yi wannan al'ummar ta kai inda take so ta kai wajen karfi, wajen buwaya, wajen daraja, in babu kalmar la ilaha illallah, kuma idan ba a kanta aka tsaya ba. In akan wata manufa za a tsaya daban, ko girmama wani dan adam, ba girmama Allah ba subhanahu wa ta'ala, ba kuma girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, girmamawa dangane da Allah a bauta masa shi kadai, kada a hada shi da kowa, girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada a bauta wa Allah da komai sai da abin da yazo. To duk tafiyar da ba akan wannan za a dora ta ba, al'umma ba za ta samu daukaka ba, ba za ta samu nasara ba. Shi yasa kuma sannan a janibi na biyu, duk wani tunani na a hada kan mutane, a ce jama'a su zo su hadu, shine tauhidul kalima ko? To idan ba akan kalimatut tauhid ba, to shi ma ba za a samu nasara ba. Ina fatan fahimci bambancin abubuwan guda biyu. Kalimatut tauhid la ilaha illallah, tauhidul kalima ala la ilaha illallah. A tsaya akan la ilaha illallah, kuma a hada kan mutane akan la ilaha illallah. Wannan dalilin wannan shine za mu ga duk inda wannan sako ya je, ko kuma maganar abin da ya shafi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take, gaba daya me ake so a ce ta ne har ake hijira? Ana so a ce shi masu la ilaha illallah su samu inda za su zauna, tunda ana tsangon masu a gidan da suke, haka ne? Kuma babu abin da ya hada zukatansu suka ji cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun damu da abin da ya zo da shi dinnan, in ba karfin wannan kalmar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah akanta, kowa ya rabu da wanda ya rabu da shi, ya zo gun mai la ilaha illallah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal akanta wasu suka zo suka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su kashe iyayensu. Yana nan zai zo mana, za mu ji a nan gaba a rayuwar Madina. Kun ga ashe kalmar la ilaha illallah ita ce komai, kuma tsayuwa a kanta shine haɗin kai. Akwai masu ganin cewa a fara tauhidul kalima qabla kalimatut tauhid, wannan kuskure ne. Duk yadda za ka haɗa kan mutane, to idan baka haɗa su a kan kalimatut tauhid ɗin ba, to ba za a samu tauhidul kalima ba. Kuna fahimtar abin a larabcin yadda yake? Yawwa. Akwai wasu masu tafiyar da su kawai tunaninsu shine ai ta kiran mutane a zo a haɗa kai, a haɗa kai, a haɗa kai, amma kuma kowa ya tsaya akan aqidarsa koda ta saba wa la ilaha illallah, sai ayi ko a shiga harkar siyasa, ko a kafa gwamnati, to sannan sai a ce a zo a fara aiki da la ilaha illallah. Wannan kun ga tafiya ce ba a gina ta akan yadda abu zai tafi daidai ba. In ana so al'umma da masu haɗa kai, to a haɗa su farko akan la ilaha illallah. Duk mai wani ilahin daban ya aje, duk mai wani shi'ari wani take na wata tafiya tasa ko wata kungiya tasa da yake ji da ita to ya aje ta ya dawo taken la ilaha illallah kuma asa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sannan ne za a samu hadin kai kaga kenan an samu tahqiqi kalimatut tauhid an kuma samu me kalimatu jam'a tauhidul kalima tauhidul kalima wato hadin kai da fatan an gane wannan wannan dai kenan abu na biyu daga cikin darussan ان العزه والتمكين للمسلمين انما يكون لاتباع منهج الانبياء cewa buwaya har yanzu da samun mulki da samun jagoranci a bayan kasa a ce al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce take jagorancin duniya to wannan zai yi ne kawai in ana bin manhajin annabawa idan har za a aje manhajin annabawa a ce hanyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ai yanzu ta tsufa ba zamanin ta bane ko kuma ga wani mutumi shi ya kamata abi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sawa'un mutumin nan yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jikansa ne ko kuma saboda kyan bin hanyar manzon Allah din ma'ana shi an ga ya ce an ga ya kai matukar shi na Allah ne mai bin hanyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kai matuka a wannan gun sai a ce to a dawo shi za a bi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk wannan ba za a samu cin nasara ba wanda kawai za a bi hanyarsa a ci nasara a samu daukaka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da abin da yazo da shi da karantarwar da yazo da ita abu na uku anna tafriṭ fi amri al-aqidati wato yin sakaci a bangaren aqida ya zama cewa an himmatu da wani abu daban ba harkar aqidar musulunci ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da tsayawa akan hanyar annabawa da bin hanyar waɗanda su ne manya-manyan ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka fahimci addini daga bakinsa daga aikinsa da ganin yadda rayuwarsa ta gudana babu wani a tsakaninsu su suka ga yadda ya yi musuluncin suka ɗauko mana suka kawo mana to idan aka yi sakaci ba a bi hanyar Allah ba a bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bi hanyar waɗannan bayin Allah ba a ɓangaren aqida aka kuma yi sakaci har yanzu wajen tabbatar da uhuwa ta musulunci yan uwantaka ta musulunci a gina ta ba akan san zuciya ba a so juna ba tare da kowa yana tunanin shakhsiyarsa shi sai da shi sannan abu ya tafi ba amma a so zuciyar ma'ana ya zama cewa yan uwa musulmi gaba ɗaya kowa na san ɗan uwansa a haɗu akan tafiya ɗaya to in aka yi sakaci da wannan sakamakon wannan shine wato za a samu rauni a afrad za a samu kuma rauni a cikin mujtama rauni meye rauni a afrad ɗaiɗai kun mu za mu raunana idan kowa ya kama hanyarsa daban haka ne ko ba haka ba a haɗe kuma za mu raunana idan har ba mu haɗa kai mun zo mun kama wuri guda ba domin kamar da kullum ake faɗi malamai suke faɗi a hikimarsu almar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi shi mutum ko wane ne shi ko menene shi shi kadai dinsa to qalilun ba shi da yawa amma tare da ƴan uwansa shi kathirun ne don haka idan ana son abubuwa su ci gaba to kada a samu sakaci a ƴan uwantaka ta musulunci kuma kada a samu sakaci a aqidar musulunci abu na uku kenan abu na hudu annal quwwal ma'nawiyya hiya al-hafizatu lil quwwal maddiyya wato ƙarfin zuciya shine mai kiyaye ƙarfin abin duniya shine ke kiyaye ƙarfin makami duk zuciyar da take rike da makami duk irin makamin da take da ita in ba ta da ƙarfin zuciya ba ta da alaka da Allah mai kyau to wannan makamin nata ba zai mata amfani ba mun fahimci wannan abin in har mutum yana ana so a ci nasara a wata tafiya to a fara gina ruhin mutane idan ruhi bai ginu ba duk wani tunani a zo a tafi ai kaza a zo a tafi ai kaza ba zai ci nasara ba muddin babu wannan karfin na aqida na asali da aka gina shi karkashin wato kyakkyawar zuciya ina fata ana fahimtar yadda wannan abin yake ma'ana wani lokaci zaka ga wasu babban abin da ya dame su shine ai tattali ai tattali ai tattali to duk tattalin da za a yi in har ba akan wato ma'ana ta zuciya mai karfi ba wato aqida mai kyau ba wannan abun sai maimakon yi maka amfani sai ya juya kana tsaye saboda rashin karfin zuciya zo a kwace shi kuma a kashe ka da shi amma idan kana da karfin zuciya da kyakkyawar aqida da tsayawa akan manufar da ka yadda da ita to ko makamin ka bashi da yawa bi iznillahi ta'ala zaka ci nasara wannan abin da muka gani kenan agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hijira din nan zamu zo kuma mu ji karin yadda waɗannan abubuwa suka bayyana wannan na farko din nan da muke ji na darussa darussa ne umuman da suka shafi harkar musulunci baki daya tare da shimfiɗa akan hijira din abu na biyar innal hijrata fi ghayatiha qararun biddini wa talammusun li turqi ita wato abin da yake fada shine hijira a asalinta qarari ne na addini tabbatar da addini ne da kuma wato hanyoyin fitra shine wa talammus li turqil fitra turqi ta tahqiqil fitra hanyoyi ne na tabbatar da abin da fitra ta zo da shi fitra ita ce gini na asali da Allah madaukaki ya gina dan adam a kansa kullum muna ji ana fadar fitra fitra wani abu ne a zuciya da aka gina wa kowane dan adam na sha'awar sa ya karkata zuwa ga gaskiya duk dan adam da ka ganshi in ka bar shi ba tare da wata karantarwa ba baka shigar masa da komai bako ba to za ka ga zai karkata zuwa ga gaskiya dabi'ar dan adam kenan in dai ba wata karantarwa bace ta zo ta tafi da shi ta karkatar da shi ta tankade shi daga tafiya mai kyau ta mai da shi zuwa ga wata hanya marar kyau to asalin sa shine zai bi gaskiya wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man min mauludin illa wa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi babu wani abun haihuwa sai face ana gina shi ne akan fitra ma'ana akan san gaskiya da sallah ilaha illallah da tabbatar da akwai Allah da tabbatar da cewa Allah shine ubangiji Allah shine ya cancanta abauta masa iyayen mutum su ne bayan yaro ya fara girma suke karkatar da shi su mai da shi ba yahude ko su mai da shi kirista ko su mai da shi ba majuse ko su mai da shi wata hanya daban dai da ta sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da zaka kyale mutum akan tunaninsa na kashin kansa to in ya tashi aka tambaye shi me zai bi zai ce gaskiya zai bi abu na shida inna tarkad diyar wal khuruj minha qaribatun min al qatl barin gida mutum ya fita daga gidansa ya bar inda ya saba ya koma inda bai saba ba kusa yake da mutuwa ma'ana akwai makotaka akwai alaka mai karfi tsakanin mutum a kore shi daga garin su da kuma a ce a kashe shi rufin shi abun saboda yadda mutum in ya saba da wurin daga inda yake zama garin su unguwar su a mahaifarsa zaka ji cewa duk inda ya koma ba nan ba sai ya ji wani abu ba wai to kamar an raba shi da rayuwarsa zai ji wannan ya nuna mana yadda Allah madaukaki ya hada wannan abu tare a inda Allah subhanahu wataala ko kuma kamar yadda manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma yawa kamar yadda Allah kai yake fadi a cikin suratu an-nisa yana cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum da a ce zamu wajabta musu cewa ku kashe kawunanku ko kuma me ku fita daga gidajenku kun gani Allah madaukaki ya hada waɗannan abubuwan guda biyu suka zama ƴan uwan juna ne ma'ana da kisan kai mutum ya kashe kansa ko kuma a ce ya fidda kansa daga gidansa me ya hikimar da Allah madaukaki ya hada su tare saboda suna da alaka da juna in aka cire mutum daga gidansa aka kore shi to kamar an raba shi da rayuwarsa ne saboda yadda mutum yake da alhinin a inda ya saba zama din nan kuma haka abin yake lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ya bar Makka kamar da zamu zo mu ji irin kalmar da ya faɗa dangane da Makka wannan tana da alaka da wannan wurin ita ma abu na bakwai anna zulma wat tughyana wal batila mahma shtadda wa tanaha fa innahu ila intihain wa indihab da barna da zalunci da dagawa duk yadda suka girma suka kama ƙasa zalunci duk yadda ya kama ƙasa ya zama cewa zalunci ya mallaki mutane ya fi karfin mutane da dagawa da ake musu da cutar da su da kuma tafi da su akan so san da ake asa da dora su akan ƙarya kuma su tafi akan ƙarya to duk yadda abin nan yayi karfi yana da ƙarshe akwai lokacin da zai zo ya ƙare kuma ya lalace kuma ya ruguje wannan shi ma mun gan shi a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zaman da yayi a Makka da azabtar da shi da akai da cutar da shi da akai da hana shi addini da akai amma sai abin ya zo daga baya ya ƙare don haka shi yasa malamai suke cewa abinda zamu dauka na darasi a wannan sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi hijira shine kada a sami wani mutum musulmi ya miƙa wuyansa zuwa ga cewa wai ƙarya ta fi ƙarfin sa shikenan ya haƙura ya kyale mun fahimci wannan yawa kullun kada ka yarda cewa ƙarya ta rinjaye ka kai haƙuri ka dogara ga Allah manhaji da aka dora ka akai na bin hanyar annabawa kada ka rabu da shi insha Allah lokaci zai zo ƙaryan nan za ta gushe ko dai ta gushe ko kai ka tafi ka bari wasu za su zo ma'ana ko ta gushe a rayuwarka ka more gushewar ta ta ka ji daɗi ka samu wato yin addinin ka yadda kake so ko kuma ya zama kai ka tafi a ƙarƙashin alaƙa mai kyau da Allah Allah ya karɓi ranka na bayan ka su za su morewa wannan abin da zai zo ya faru amma ƙarya ba ta dawwama zalunci ba ya dawwama dagawa ba ta dawwama na fatan fahimci wannan kuma sannan kar mutum ya zaunar da wannan abun a zuciyarsa cewa ai shikenan an gama lalacewa ai haka tashin kiyama zai zo ya samu mutane kawai shikenan mun shiga uku wannan bai kamata zuciyar musulmi ta tabbata da wannan ba kullum zuciyar musulmi ana so ta samu hope ta samu karfin zuciya ya zama cewa kai Allah fa shine mai addinin nan Allah zai gyara kayansa Allah zai taimaka mu kuma abin da ya dora mana mu aikata kada mu yi sanyi a kansa wannan abin shi ma ya bayyana a cikin darussan da suka gabata dangane da hijira as-sira'u abu na takwas as-sira'u bainal haqqi wal batil kokawa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya sira'un qadimun wa mumtaddun wato kokowa ce da daddiya tsohuwa kuma sannan miƙaƙƙiya ce wa huwa sunnatun ilahiyya nafiza sunna ce ta ubangiji zartacciya ba yadda zamu da ita ba a taɓa samun lokaci tunda Allah madauki ya halicci dan adam tunda aka halicci annabi adam da shi da matarsa aka sa su a cikin aljanna shi dan ya matso kusa da su ya zuga su abinda aka ce kasu ci din nan yace ku ci ba komai ai wannan dama dalilin da yasa aka hana ku cin wannan bishiyar Allah baya so ne ku dawwama in kuna so ku dawwama a cikin wannan dadin na aljanna to ku je ku ci babu mutuwa to daga wannan abun aka samu sirai ga ƙarya ga kuma gaskiya to har duniya ta tashi ba za a daina kokowa ba tsakanin ƙarya da gaskiya don haka kada ka sa ran cewa ai shikenan a lokaci zai zo da babu zancen ƙarya gaba ɗaya babu kokowa da ita babu tattaunawa da ita babu rigima da ita babu jayayya wannan babu shi muddin akwai rai akwai dan adam to za a samu jayayya wasu suna kan gaskiya wasu kuma ba sa kan gaskiya kuma har yanzu kar mu manta a tarihin duniya gaba ɗaya tunda aka yi duniya har zuwa yau din nan da muke ciki ba a taɓa samun lokacin da waɗanda suke bin hanyar Allah suka yarda da Allah suka yarda da manzanni ya zama adadinsu shine ya fi yawa ba ba a taɓa yi ba a kullum tunda aka yi duniya kafirai su suka fi yawa banda farkon lokacin da aka yi annabi adam zuwa zamanin annabi nuhu wannan karnoni goma dukkansu akan tauhidi suke ba a samu rikici ba sai da aka fara sabawa Allah maɗauki tulo annabi nuhu shi yasa ya zama manzon farko wanda zai jayayya da waɗanda suka karkace akan tauhidi don su dawo kan hanya to tun daga wannan lokaci har zuwa yau ba a taɓa samun lokacin da musulmi su ne suka fi yawa ba don haka zancen yawa ashe ba shi da wani muhimmanci kada ka allaka masa wani zancen wato wani abu mai muhimmanci a zuciyarka cewa dole sai mun fi kowa yawa neman yawa ba shi bane babban abu shine a tsaya akan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita mutum kaɗan ne mutum da yawa ne ka mutu akan wannan hanyar shine cin nasararka kada ka bari a raba ka da wannan aqidar
a raba ka da imani da yadda da Allah cewa ba za ka bautawa kowa ba sai Allah babu shirka kada ka yadda a raba ka da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dora ka akan hanyar wani ka mutu akan wannan babu wanda ya kai ka cin nasara amma zancan sai kun taru kun yi yawa wannan abu ne mai amfani ku yi kokari ku yi da'awa ku yi wa'azi ku yawaita mutane amma ba shine asalin abinda Allah zai gwada mizanin kuna kan gaskiya ko ba ku san gaskiya ba mizanin kan gaskiya shine zama cewa kuna kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ku duba ku gani har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakon nan har ya tafi ya koma ga Allah abinda aka ci na nasara inda ya dangane da yawan al'umma ne to be wuce iya adadin kasashen Larabawa ba amma sauran duniya wani gumma ba a san da su ba manyan dauloli da ake ji da su da Farisa da Rumawa sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ci nasara akan su ko ba haka bane a zamanin khalifofin da suka zo daga baya kuma aka samu shiga kasashen Turawa har musulunci ya kai Andalus ita ce Spain wanda Harun Malami yana cewa da a ce musulunci ya kai Faransa ya samu wuri ya zauna kamar yadda ya samu aka yi shekara 300 a Spain ana musulunci da a ce ya shiga Faransa to yake ce da har zuwa yanzu dinnan kasashen Turawa a ƙarƙashin musulunci suke ko da zai gurɓace ya zama wani iri to amma dai akwai shi har suke bayyana cewa musulunci in ka dube shi lokacin da ake yada shi a ƙarƙashin zaman lafiya da hali mai kyau to ya fi yaduwa kamar wutar daji amma lokacin da ya zama cewa ba a ƙarƙashin zaman lafiya ake yada shi ba ba na zancen ba ina magana nan gefen jihadi ba lokacin da ake cewa kalmu abubuwan da ake ce ma rikice-rikice da tashin hankali waɗanda ba ƙarƙashin jihadi da sunan jihadi ba to a lokacin musulunci ya fi ci baya amma in ana zaune lafiya za ka bar ɗan adam kai engaging ɗinsa akan tattaunawa ka nuna masa kyan musulunci ka bar shi da ƙwaƙwalwarsa to insha Allah mutane da yawa za su musulunta na fatan fahimci abin da ake yau don haka shi yasa kullum ake so ka yi ƙoƙari ka ribaci hankalin mutane ka ilmantar da su abin da ba su sani ba ka sa su gane yadda gaskiyar wannan addinin take to su an gina su akan fitra ne da karkata zuwa ga gaskiya insha Allah duk mutumin da yake addininsa yana yi ne don ya kai ga Allah so yake Allah ya bashi lada a kai insha Allah in ya fahimci yadda musulunci yake to zai bar wata hanya wadda yake marar kyau da yake kanta insha Allah zai dawo kan hanyar gaskiya banda wannan dama Allah madauki ya bamu labari dangane da wannan alakar cewa rikici tsakanin gaskiya da kuma ƙarya dawwamamman abu ne ba kuma zai daina ba har tashin alkiyama Allah madauki yana bamu labari alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismu Allahi kathira wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wannan shine asalin wannan magana kunga Allah madauki ya nuna mana cewa ba dan mutane suna tunkudar juna wannan ya hari wannan ya hari wannan ya yaki wannan tunaninsa ya yi kokari ya ribaci tunanin wannan ba da a ce da duniyar gaba daya da ta rikice an rurrusa wuraren ibada da wuraren da ake bautawa na addinai daban-daban da sawami na Yahudawa da dakunan ibada na Kirista da kuma masallatan da ake ambaton Allah subhanahu wataala a ciki da duk huddimat da an rurrusa su yawa amma Allah subhanahu wataala ya sa wannan ka'ida ta ga yadda ya kamata a yi kuma in har musulmi suka tsaya a kanta to insha Allah za a ci nasara shi yasa ya ce wala yansuranna Allah man yansuru Allah madaukaki zai taimaki wanda ya taimake shi Allah ba buƙatar taimako yake a gunmu ba taimakonsa ana nufin taimakon addininsa to duk wanda ya taimaki addinin Allah to Allah zai taimake shi kuma sai ya ce inna Allah laqawiyyun azizun lalle Allah qawiyyi ne mai ƙarfi ne shi azizun kuma mabuwayi ne ma'anar mabuwayi ya gagari kowa shine ma'anar mabuwayi ai ba haka ba haushi ma ke cewa ko buwayi gagara kowa haka Allah madauki yake ma'ana Allah subhanahu wataala babu wanda ya isa ya zo tunkare shi ya ce zai yaki da shi don haka ashe idan muka fahimci hanyarsa muka tsaya a kanta to insha Allah babu wanda zai mana wani abu babban abu shine mu din ya zama akan hanyar muke in ka karkacewa hanyar Allah sai rubu da kai amma in ka tsaya akan hanya duk karfin mai karfi a duniyance dai sai Allah maduki ya sa karfi karfin sa kuma ina son mu dubo wani darasi dake cikin wannan inna Allaha laqawiyyun aziz din bayan ya faɗi wannan ayar didda dai darasi ne dake da alaka da imani da asma'illahi wa sifatihi yadda Allah maduki ya saba amfani da kalmomin sunayensa dinnan a ƙarshen ayoyi me muke fahimta a ciki duk aya in Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wani abu ko hukunci ko wani labari sai kaga ya cike ta da wani abu na sunansa a ƙarshe mun fahimta na Qur'ani ko ba fahimta ba yawa wannan abun yana da alaka duk abin da kaji ya faɗa a cikin ayar zaka ga ya faɗo wani sunansa da yake da alaka da wannan abu da yayi magana akan rikici tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma cewa duk wanda suka tsaya akan hanya Allah madaukaki zai taimake su to dan kar su tsorata su ji cewa ba su da wani mataimaki sai ya ga musu inna Allaha me laqawiyyun ya ga musu shi mai karfi ne azizun kuma mabuwayi ne mun fahimci wannan shi yasa wani ya tana min wata kisa da ta faru wata rana wani balaraban kauye yana jin wani yana karanta alqur'ani sai yake cewa sai karanta wannan aya ta suratul ma'ida was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim haka yake ko yawa to sai wani balaraban kauye yana sai ya ji wani mutum yana karanta wannan ayar sai ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah sai ya ce wallahu ghafurur rahim kun fahimci abin maimakon ya kare yadda ta kare wallahu azizun hakim sai ya kuskure ya ce wallahu ghafurur rahim sai balaraban kauyen bai san qur'ani ba bai haddace shi ba sai ya ce kai bawan Allah wannan zancen na waye sai ya ce zancen Allah ne sai ya ce a'a wannan ba zancen Allah ba Allah ba zai iya wannan magana duba dai ka gano yawaiga sai ya sake karantawa sai ce maimaita mun inji ya sake maimaitawa jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim sai ce a'a bai yi ba ni dai ban san qur'ani ba ban haddace ba amma wannan zancen ni ban gamsu haka yake ba ya duba kuwa sai ya gane yayi kuskure sai ya gyara sai ya ce wallahu azizun hakim sai ce yawa wannan zancen yanzu ya miƙe sai ya ce lau annahu ghafara lama qata'a da ya gafarta to ba zancen yanke hannu ko amma tunda yace yawa sai yake cewa hakama yace azza fa hakama ha bin yake cewa kai hakama yawa hakama fa qata'a yace abinda yasa shi mai hikima ne sai ya dora hukuncin a yanke hannu kuma ya yanke fa'azza kuma sai ya zama mai buwaya don haka azizun hakim a nan ya kamata mun fahimci abin ma'ana don haka wato irin wannan kalmomi ɗin dacewarsu da ƙarshen ayoyi ba haka kawai aka yi su ba Allah maɗauki ya sa su ne da manufa don haka shi ya sa malamai suke cewa duk sunayen Allah suna da ma'anarsu ba haka kawai suke sunan Allah kamar yadda sunanka yake ba shi da alaka da asalin wato siffarka to Allah maɗauki sunansa ba haka bane duk sunan Allah yana da alaka da wata ma'ana da take siffa ce gare shi idan ka Allah subhanahu wataala azizun ne kuma hakimu to sai yake cewa walakinna hadha sira ma'lumul aqiba sai dai kuma wannan likicin da za a yi ta yi tsakanin gaskiya da ƙarya aqibarsa sananniya ce ma'ana sakamakonsa kowa ya sani Allah maduki ya gaya mana cewa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli ko inna Allaha qawiyyun aziz sai sake maimaitawa Allah ya wajabta ya rubuta cewa la'aghlibanna sai na ci nasara ana wa rusuli da ni da manzannina sai kuma ce inna Allaha qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne don haka a ƙarshen lamari cin nasara ga musulunci take kada mutum ya samu despair ya samu wato karayar zuciya ya samu wato cewa ai ba za a ci nasara ba, ai mun gama lalacewa. Duk musulmi ba a samun wannan a zuciyarsa. Rikici tsakanin ƙarya da gaskiya dole zai ci gaba. Shi yasa kai din ka fahimci naka, kuma ka san hanyar da zaka kira wani zuwa ga hanya mai kyau. Mu ci gaba saboda lokaci. Abubuwan 30 da wani abu ne ga mu a na tara. Abu na tara, makru husumi da'awati bidda'iya amrun mustamirrun mutakarrir. Makircin abokan gaba wanda ba sa son da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba wani al'amari ne wanda yake mustamirri mai dogewa, mutakarrir kuma mai maimaita kansa. Yadda aka yi a baya haka za a ci gaba da yi har tashin kiyama. Yawwa, zaka ga ko dai a ce a tsare mutum, a garkame shi a kurkuku, ko a kashe shi, ko a fidda shi a kore shi daga gari, ba haka ake yi ba? Kamar da Allah maɗauki faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa me, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ko liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Katina yayin da kafirai suke maka makirci dan su tabbatar da kai, ma'ana su tsare ka, su hana ka fitowa, ba haka suke kokari su hana shi fitowa ba, su yi hijira ba? Aw yaqtuluka ko su kashe ka, aw yukhrijuka ko kuma ya zama cewa da kashin kansu suka kore ka daga gari. Wannan hanyoyi ne. Daga kuma sannan akwai wata hanyar da suka kara ta hudu, amfani da dukiya. Duk mun ga yadda kafirai suke amfani da dukiya dan cimma burinsu. Aka sa raƙumi guda 100 ga duk mutumin da ya kawo masu hijira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman da Abubakar da suka fita din nan, da duk wanda aka kamo daga cikin masu hijira, duk wanda ya kawo su ko da rai ko ba rai, za a bashi raƙumi guda 100. A lokacin da aka yi wannan, me ya faru? Ba mutane sun bazama ba? Kowa tunaninsa ya samu wannan kyautar da za a bayar. Wani ma ba ruwansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din. Ku duba kuma wani da ya tafi garin wannan din da ya riske su din sai dawo da imani, maimakon ya dawo da wancan raƙumi guda 100 din. Shine Suraqah ibn Malik. Duk wannan abubuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala duk ya tsara su don mu samu wato darasi a ciki. Abu na 10, man ta'ammala ila diqqati takhtiti hadithati al-hijra yudriku anna at-takhtita al-musaddad bilwahi fi hayati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana qa'iman. Idan mutun ya lura da yadda aka tsara plan din yadda za a yi hijira, zai fahimci cewa akwai darasi, kuma wannan darasi daga Allah yake cewa duk abin da zaka yi ka rika tsara shi. Ga wasu dalilai guda 7 da suka nuna cewa harkar hijiran nan tsara ta akai, ba haka kawai ta zo da kanka ta ba. Wasu mutanen suna cewa wai haka ta faru afwan, ko incident ne haka dai Allah ya sa abin ya auku, wai ba guda ba tsari bane. Amma in ka dubi waɗannan dalilan guda 7 kamar da wani malami ya kawo, yace ba zai yiwu a ce harkar hijiran nan ba tsara ta akai ba, tsari ne daga Allah, tsari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ku ga na farko, zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo gidan Abubakar radiyallahu anhu, ya zo gidansa a wani lokaci? Da rana, tsakar rana, lokacin da mutane suke bacci rana. Saboda me? Dan kada kowa ya gan shi. Dan kada kowa ya gan shi nan yana nuna cewa ashe akwai abin da yake tsarawa. In babu plan, kawai sai kai abinka gaba gadi, ko ba haka bane? In ba wani abu kin tsaka tsara ba, yawwa, to sai ya taho zugun Abubakar a wannan lokaci dan kada kowa ya gan shi. Abu na biyu, ikhfa'u shakhsiyatihi, boye hakikanin yadda shi yake. Ma'ana ba an gaya mana cewa ya yi talassumi ba? Me talassumi? Yawwa, ya lullube kansa da hirami yadda da nan nesa ba zai gano wancan waye ba. Shi ma don me yasa ya yi haka? Saboda tsara wani abu yake tsarawa. Kuma yana nuna maka a marhalar da ake tsara abu a bi shi a hankali, to ka yi shi a sirrance yadda wani ba zai gane ba, musamman abokin gabarka. Abu na uku, da ya zo gidan Abubakar mai fara cewa yawwa da kyau, sai ya ce ka fidda duk wanda yake gidan nan. Saboda me? Kada ya ji abin da za mu tattauna. Ashe har yanzu dai a marhalan sirrin yake. Yawwa. Abu na hudu, maganar da ta kawo shi bai faɗi komai ba sai maganar hijira. Ya ba da labari cewa yana jiran izini ne za a yi hijira. A lokacin da Abubakar ma ya ji haka har ya roƙe shi ya zama yana tare da shi, ya ce to ba komai. Amma kuma bai gaya masa ina za a tafi ba. Ko ya gaya masa? To shi ma wannan tsari ne. Daga Allah kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya san abinsa. Saboda gudun kada a faɗa ma wani zancen a faɗa ma wani daban, wani daban, wani daban, wani daban har ya je gun babban wani daban ɗin. Shi ne abokin gaba. Yawwa. Abu na biyar, kaunul khuruji laylan, kasancewar fitar an yi ta ita ma da daddare. Shi ma wannan menene? Tsari ne. Wa min babin khalfiyyin fi baiti Abi Bakr. Kuma ya zama cewa ta kofa ta wata kucika ta bayan gidan Abubakar ta nan aka fita. Wannan ya nuna maka shi ma duk ba a so kowa sani. Abu na shida, ittikhadhu turuqin ghairu ma'rufa, kama hanyoyi, bin hanyoyin da ba a ma san su ba. Da aka tashi fita ta ina aka fita sai aka yi kudu maimakon a arewa in za a zo Madina. Da aka yi kudun sai aka yi baddaba kaman za a tafi Yaman. Sai kuma aka sake zagewa aka bi ta gabar ruwa ta wajen Jidda, sai aka bi hanya Juhufa, sai aka kuma dawo inda za a tafi Madina. Na fatan fahimci wannan. Duk wannan dabara ce, tsari ne. Abu na gaba kuma, sannan amfani da yawwa, wal isti'anatu bi khabirin ya'rifu at-tariqa, amfani da wanda ya san hanya. Kaga ba a dauko abin kawai zo mu tafi ba, kawai mu je gudu. Ba guduwa ce da aka yi kawai haka kawai koma ina a tafi ba, a so ake aje wani wuri, shi yasa aka dauko aka yi amfani da wani wanda ya san hanya. Kuma wani abin har yanzu shi wannan wanda ya san hanya din, wa in kana kafiran ma dama ala khuluqin wa razana, ko da kafiri ne shi wannan da aka yi amfani da shi din aka nemi taimakon sa, tunda kaga wancan ai mushriki ne, ko wanda aka dauko shi haya zai raka su ya nuna musu hanya, ba musulmi bane. Yana da dama ya je ya bada labari ga abinda muka yi da su, ga abinda muka yi da su. Amma malaman naga sun ware shi daban wannan a matsayin darasi na musamman, zamu zo mu ji shi. Na bakwai, annabi sallallahu alaihi wasallam la yahjimu an isti'anati bil khibrat. Na'am. To na tayyib a rubuce shi wancan a hade yake, na hada su ne ittikhadhu turuq ghayru ma'rufa wal isti'ana. Ba laifi, sashi na takwas din. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasa amfani da masu khibra ba. Duk wanda ya san hanya, wannan ya nuna mana duk wanda ke son cin nasara a abubuwa to ya amfani da waɗanda suke sun san abu. Mun fahimci abu? Yau ka samu waɗanda suka san abu. In kana son kai magana akan wani abu, sai ko mai da'awa ne zai magana akan wani abu na harkar likitoci, harkar magani, to ya tuntuɓi waɗanda suke suna da sanin wannan harkar. In yi wa mutane magana za su fahimta. Harkar injiniya ne ya haka, wani aiki za a yi a samu waɗanda suka san shi, ginin masallaci za a yi, ka a harkar wa'azi za a yi, to a samu waɗanda suke da khibra akan abu a ɗora su yi, ba kawai duk mai sha'awa ya zo yi ba, a'a a samu wanda yake haƙiƙa ya san abun, kuma za a ci nasara insha Allah, ana saran haka da shi. To abu darasi na 11 mun gama da waɗancan abubuwan wato guda 8 da suke nuna cewa abin nan tsara shi akai. Abu na 11, intiqa'u shakhsiyatin aqila litaquma bil mu'awanati fi shu'unil hijra, zabar wasu mutane masu hankali ya zama cewa su aka yi amfani da su lokacin da za a yi wannan harkar hijira. Wannan shi ma wani abu ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama zabar mutanen yayi, kuma kowanne ɗaya daga cikin waɗannan mutane za mu ga cewa akwai wani abu da yake ya jawo shi kusa saboda wata alaka, ko dai alaka ce ta kusanci ta jini, ko kuma alaka ce ta aiki da aka sa shi. Mafi yawan wanda aka tafi da su da waye da waye da kuma wanda suka taimaka musu, za mu zo mu ji su, akwai sunan kowa da abin da ya yi. Mu kyale wannan ba sai mun faɗe shi a yanzu ba. Abu na 12, wad'u kulli fardin min afradi hadhihi al-usra fi amalihi al-munasib, san waɗannan mutanen da suka taimaka wajen yin harkar hijira, kowa aka bashi aikin da ya dace da shi, ko ba haka aka yi ba? wancan ga nasa ya zo ya jiwo mai mutane suke a cikin gari ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo dabbobi su biyo annabi sallallahu alaihi wasallam abinci wannan ya nuna hanya wannan daukar kaya wannan kula da dabbobi haka aka tafi abu na 13 fikratu nawmi aliyin radiyallahu anhu makanar rasuli sallallahu alaihi wasallam fikratu najiha tunanin cewa a dora ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kwana a gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da aka yi wannan wani tunani ne da ya ci nasara sosai an ga cin nasararsa shi ma wannan tsararren abu ne haka Allah ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu ba tare da tsoro ba ya kwana a gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya yaudari waɗannan mutanen cewa me cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan jiran da suke yi su ci gaba da jira har annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar da ya fita ba su gan shi ba kun ga wannan ba karamin abu bane banda wannan kuma yau ga ayyukan da kowanne bangare yayi aliyu zaman sa da yayi bayan ya yaudari waɗannan ya ci kuma ya kuma ci nasara akan su sannan ya zauna a baya dan ya biya haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajiyar da mushrikai suka kawo masa ai mun karanta shi ma wannan ko Ali bin Abi Talib sai da bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai da ya fito da duk ajiyar da mushrikai suka kawo ya kai kowa aka mayar masa ajiyar sa gida zamu zo mu ji fa'idar wannan shi kuma Abdullah ibn Abi Bakr shine sahibul mukhabarat dan leken asiri zai zo ya kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asuba na kusa a farkon dare zai shiga zai koma cikin Makka yadda mutanen Makka za su tashi su wayi gari su ganshi kamar a cikin su ya kwana kuma ya zauna anan da safi a duriya duk irin abin da ake tattaunawa me ake tsarawa ina suka za ina me ake yi daga ya tattaro labarai sai ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ba da ka aka yi shi ba haka kawai bane na fata mun fahimci abu yawa sannan Asma bint Abi Bakr zatun nitaqai me ta yi ita ma taimakon da ta yi na kintsa musu kayan abincin su a sannan zamu ji wani abun da har yanzu ta yi wanda ke ba laifin da mun ambace ta a fada yanzu a wannan wuri mun san irin kokarin da ta yi na boye sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka tambaye ta ina ba ina Abubakar babanki yake ta ce ba ta san inda yake ba kaga boye sirri ne wannan domin da ta fada da an samu labari da an je an kila an zo an cutar da shi ta boye wannan asiri wannan ya nuna mace akwai tasirin da za ta yi wajen kiyaye sirrin mijinta musamman akan harkar da'awa da makamancin wani duk abin da zai cutar da shi to kar a ji a bakinta matar mutum me ake cewa kabarinsa me yasa ake cewa kabarinsa yawwa babu mai leƙa shi kuma duk abin da yake sirrinka ne da abin alfaharinka to za ta tsare maka shi wannan shi ne matuƙar soyayya kuma amma ba matar da za ta ji tana banka da sirrin mijinta ba eh yana nan yayi kaza yau ta shiga gidan biki ta gaya ma ƴan uwanta gaba daya da ma wanda ba ƴan uwanta ba ana hira ce wallahi ni kin ga yayi kaza yayi kaza duk ta debo sirrin gidan duk ta kwashe wata tana ji kuma ta rike za a je a yada shikenan sai a rika jin labarin gidanka a cikin atiti a banda wannan Amir ibn Fuhaira shi kuma me yayi shine mai kiwo ko ya dauko dabbobi su yi kiwo ya kawo a yanka daya a samu nama a tatsa a samu nono ya kawo su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar a cikin kogo sannan ya koma duk inda duk hanyar da suka biyo a kafa din nan yasa dabbobi suka taka dan ya zama cewa ba a gano inda suka bi ba duk wannan ai mun yi shi ko yawa to duk wannan akwai darasi a ciki Abdullah ibn Uraqit dalilul hijra wa khabirus sahara shi ma kun ga abin da yayi nuna musu hanya sasu a hanya a isi fa hadha kulluhu tadbirun lil umuri ala nahwin daqiqin wa jayyid wannan duka tsara abu ne da aka tsara shi akan wato hanya wanda take mai dukka sosai kuma mai kyau darasi na 14 al akhdhu bil asbab amrun daruriyyun wa wajibun riko da sabubba ne yau da kullum a duniyance abu ne da darura ce kuma wajibi ne ma'ana dole a rayuwar mutum duk da ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to kada ya ce kuma zai zauna a gida shi kenan abu ya zo ya faru duk ma abin da za a yi kawai ba zai tashi ya komai ba a'a domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama zai zauna kawai ya ce ai Allah zai kare shi za iya daukar mala'ika za iya aiko mala'ika ma ya dauke shi haka da jikinsa sai akai Madina sai aje ko ba za iya wannan ba yawa to amma me yasa yabi wannan hanyoyin saboda duk mu samu wannan darasin mu in mun shiga irin wannan hali yau kuma sannan dan ya koya mana cewa mutum ya rika amfani da al asbabud dunyawiyya sababi na duniya duk wani abu da in ba a bi shi ba ba a cin nasarar abu a duniyance a ilmi yadda aka sani to kai ma ka bi shi ma'ana ka nemi mataimaki a wannan gefe ka nemi mataimaki a wannan gefen ka bi yadda dai dan adam yake bi ya samu abun sa ya ci mu kuma burin sa sannan kuma a dogara ga Allah yawa amma kuma har yanzu kar a barwa Allah kar a barwa wannan sababin komai kar a dogara ga wannan sababin lalle a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi duk da ya tsara wannan dabarun to kuma zaka je na roƙon Allah ya Allah kana ya Allah ka taimake ni ya Allah ka taimake kaga ashe da babu dogaro kawai al-akhdh bil asbabin ne kawai dabarun nasa zai dogara da su kawai a tafi to ba a san haka so ake kai dabarar kuma ka dogara ga Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah abu na 15 الايمان بالمعجزات الحسيه akwai abin da ya shafi mu'jizozi da ake gani kurukuru da ido ko a taba da jiki da sauransu wannan mun gan su a abin da ya faru a wurin ummu ma'bad ko ta tsannonin addabbar da ba ta da komai ta ma kasa zuwa kiwo saboda rashin karfin jiki ta ma har wuyanta na karkata ta kusa faduwa kawai tace gagarunku amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafar hantsar ta sai ta cika kuma aka cika daro da nono aka sha kuma aka sake tatsar irin sa aka barwa masu gidan suka tafi kuma gidan ya zama da albarka dabbobin su duk suka zo kamar lokacin damina kun ga duk wannan menene mu'jiza ce haka nan abin da ya faru tare da Suraqah ibn Malik kafar dokin sa ta gaba ta nitse a cikin kasa da kuma abin da ya faɗa har abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abu na 16 jawazul isti'anati bil kafiri al ma'muni halaccin amfani da kuma neman taimakon kafiri da ka amince da shi ma'ana ka san halin sa har malaman suka sharhi anan cewa an san halin sa da gaskiya da rukun amana ana samun irin wannan ai ko kafiri ne amma zaka ga wajen aminci wajen kiyaye amana ka bashi ajiya ya dawo ma da ita yadda take ko ka bashi aiki yayi maka la'alla fiye ma da wani musulmin ana samu wannan ko ba a samu to ya halatta amfani da kafiri a wani aiki irin wannan ku duba ku ga ko da harkar da'awa ce wannan ba harkar da'awa ba ce yanzu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama me ma aka ku duba ku ga me ya faru dabbobin da ko in ce abun hawa da Abubakar ya siyo ya tsara za a yi tafiya da su waɗannan raƙuma guda biyu idan aka kai su gun wannan mutumin fa aka kai shi wannan kafirin aka ba shi ajiya aka ɗauke shi haya da cewa kada ya gaya wa kowa kuma bai gaya wa kowan ba ya riƙe wannan amanar dabbobin suka kwana a gidansa aka yi alƙawari da shi ka zo ka same mu a bakin kogo bayan kwana uku inda ya ga dama ba zuwa zai samu su Abuja Ali ce ga abin da muka tsara ba sai su biyo shi tinkis har kofar wannan abin din a kogon shikenan kuma magana ta ƙare amma saboda khibrar da ake da ita na amincin sa da rashin ƙariya da rashin yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura ya dogara da wannan abu wannan malami suka ce ya nuna ya halatta amfani da kafiri a inda ya dace inda kuma aka samu amincewar ba zai lalata lamari ba wannan hukunci ne am malami sai suka ce a barwa kowa zarafin da yake ciki shine zai hukunta masa zai iya yi ko ba zai iya ba yanzu kaga misali wani zai iya cewa to yanzu a hali ka zafa a'a kowa ya bar halin da yake ciki shine zai darasin mutumin da zai hulɗa da shi din ya ga ya dace ko bai dace ba ina fatan mun fahimci abu yawa ba wata ka'ida ce da zaka dauki a cewa kowa ya kawo tasa tambaye to in a halin kaza ne fa in a halin kaza a'a kowanne wuri a duba in akwai cutarwa kar ayi in babu cutarwa ayi zancen kawai da ake shine akwai halacci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun fahimci abun yawa abu na 17 daulur mar'a daurul mar'a matsayin da ko aikin da mace za ta iya yi mataki da mace za ta iya go gudunmuwar da mace za ta iya bayarwa a harkar da'awa da harkar hijira shi ma gashi nan Aisha radiyallahu anha mai tai mana a wannan kissa ita ce ta kiyaye mana ma kissar gaba daya ta ba mu labarin mafi yawan abin da ya faru ta ji daga wurin mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama ku duba me ya faru gare ta hijira da aka hana ta bayan mijinta ya tafi ga dan su ga abinda suka zo suka har aka fusge masa hannu yawa kafirai suka hana shi har suka hana ta hijira sai daga baya har shekara guda sannan aka bata ta tafi asma zatun nitaqain mun yi magana akan ta ku duba abinda ta yi na kiyaye sirrin musulmi da kuma wato wani abu da ya faru wanda mai littafin nan bai kawo mana ba mahaifin Abubakar radiyallahu anhu Abu Quhafa lokacin da aka hijira ya makance har ya zo wurin gidan Abubakar sai samu Asma'u yake ce da ita wannan bawan Allah da ya tafi hijirar yanzu me ya bar muku kuma ai gashi nan ya tafi ya bar ku kuma ba komai ba abinci a lokacin nan akwai wasu duwatsu a nannade a wani dan mayafi tunda ba gani yake ba sai ta ce ka gafa ga abin da ya bar mana ya laluba ya sa hannunsa ya taba ya ji wani abu sai ce a to din da ya bar muku wannan ai ba komai tace wallahi ba abin da ya bar mana amma ta gaya masa haka ne kawai dan ta kwantar da hankalinsa kuma kada a samu damuwa amma ba abin da suke da shi sai dan kadan kuma ba ƙarya tai ba tunda wannan abun barin sa din yayi mun fahimci abun yau sai ce ga abin da ya bar mana ya laluba kuma ya sa hannunsa ya ji wani abu sai ce a to ai shikenan ba komai na farko ta ci nasara wajen kwantar da hankalin mahaifinsa ko ba haka ba ta nuna masa cewa ba komai gida kalau yake sannan kuma ta ci nasara wajen boye wannan sirri kuma har yanzu don haka Asma'u babbar mace ce shi yasa ko gidan mijinta har yanzu ana ba da misali da ita lokacin da Az-Zubair ibn al-Awwam ya aure ta ita ce mafi tana cikin mata mafi daraja mafi ba da misali wajen iya rike gidan miji saboda san mijinta ita take fita ta yi ciyawa na dawaki ta kawo ta dafa abinci ina iya tuna wata rana wani malami yana bayyana cewa wannan ina muke da mata wanda ta kai Asma'u amma duk da haka yana magana ne akan maganar yancin mata da ake cewa mata su fita su yi kaza da kaza zaman gida da aiki a gida kaza da wannan ai menene da ya tsare musu haƙƙinsu ya hana su haƙƙi ita ina irin su Asma'u suka haifa mana da irin su Abdullahi suka yi masa wannan tarbiya ga irin abin da ya yi kuma duk da haka a gidan suke kuma ana fita a yi wani aiki don haka Asma'u babbar mace ce binta Abubakar abu na 18 amanatul mushrikin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amruhu aliyan biraddaha ajiyoyi da aka bi na amana da aka da mushrikai suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin waɗannan mutane amintacce ne shi yasa ajiyar su suke dakuwa su kawo wurin sa wannan ya nuna hatta kafirai sun yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amintacce ne shi yasa suke ce masa al-amin tun kafin wahayi yazo amma ku duba da wahayin yazo kawai saboda kar su bar al'ada su ta bautar gumakan nan sai suka ƙaryata shi suka kiyarda suka ce sahiri ne mai sihiri ne mahaukaci ne boka ne suka kawo kalmomi duk kuma suna ƙaryata junansu a ciki to wannan abun ya nuna mana tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan gaskiya sannan ya nuna mana ƙarfin amincinsa da rashin cin amana dama shi ne koya wa kowa ko ba haka ba sannan kuma ya nuna mana yadda hatta lokacin da ya hijira bai manta waɗannan abubuwan ba ya bar Aliyu ya zauna a baya dan ya isar ya kwashi waɗannan amanoni tunda Aliyu dan gida ne a gunsa ya san waɗannan sirrace-sirrace na yadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ɗauki waɗannan abubuwa ya mai da su wurin waɗanda suka kawo ajiya wannan ya nuna kiyaye amana gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk halin da yake ciki bai ruɗe ba yawa ana korarsa daga gida ga azaba ga menene bai manta an bashi ajiya ba in wani ne mai zai sai an gaza ma tare da su gaba ɗaya ya ƙara guzuri da su in an zuwa ce ayyu ai dama ka san kora ta aka yi tafiya ce ba shiri don haka sai ai haƙuri kayan ka sun bata annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba abu na 19 ar-rahilatu bithaman lokacin da Abubakar ya ce ga abun hawa da za su hau su tafi wannan hijira me ya ce masa sai ce bithaman ya ce ba zan karɓi kyauta ba sai dai in biya duk abin da raƙumi fa da zai hau Abubakar ne ya samo musu sai ya ce a'a shi sai dai ya biya wannan ya nuna mutum ko a harkar da'awa ko a harkar wani abu kada ka bari ka zama kallan alal nasi kana dora mutane nauyin kanka, kowa ya nemi abun kansa da karfinsa, kuma koda an baka ga wani abu ka riƙa kokari ka tsare mutuncinka ka ce bari za ka yi da kanka. Harkar da awa za a tafi wani abu wa'azi da makamantansu, wani ya ce zai ɗauki nauyin wani abu, kowa ya nuna gwargwadon abin da zai iya, ba kawai kana nunnuƙewa don kana son a taimaka maka ba. Dan adam bai kamata ya zama haka ba. Ka riƙa nuna kana da naka, muddin kana da shi ɗin, ba ka da shi kuma kai shiru, kar ka zo inda ma za a nuna cewa ba ka da shi ɗin, yadda za a tausaya maka ko a sa ka cikin ƙasƙanci. Ina fatan fahimci abu. Saboda dan adam kullum abin da zai taimaka masa a mutunci shine ya guji abin hannun mutane. In kana so kai daraja a idan mutane, to kar ka je kana roƙonsu abin duniya, to sai ka zauna da su lafiya kuma kana da mutunci a gunsu. Abu na 20, adda'i, wannan ƙarin bayani ne duk akan wannan. Mai da'awa ya rika tsaftace kansa daga abin hannun mutane. Wannan ya faru a cikin kisar Suraqah ibn Malik. Ba Suraqa ya ce zai ba su guzuri ba ya ƙara musu? Suna cikin halin wannan wahalfa, amma suka ce a ba sa su, kuma ya taho da abinsa. Yawwa, wani saboda tsabar tawakkali, kuma saboda kada wani ya samu minna a kanka wata rana ya ce ai lokacin ma da ya shiga hali kaza ni ne masa kaza. Wannan ɗan adam, in kana da damar da za ka fita daga irin wannan yanayi, to ka fita, kada ka bari a yi maka gori a kan wani abu. Ka dogara ga Allah, ka nemi naka. In an ba da taimako ba an ƙi ka karɓa ba ne, amma ka karɓe shi ta hanyar da akwai mutunci. Na fatan fahimci. Ba kuma ce kana talauci kuma kai girman kai ba, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma a'ilun mustakbir, ko har sai waye ba zai shiga aljanna ba. Allah kiyaye. Abu na 21, jundiyatu Abi Bakr wa Ali radiyallahu anhuma. Harka ta sojanci ta Abu Bakar da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma wajen wannan harkar. Ku duba ku ga yadda daga jin labarin za a yi hijira, farkon abin da Abu Bakar shi ne ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da shi za a tafi. Na biyu, shi ya je ya nemo abin da za a hau, ya tsatsara guzuri a gidansa, duk kayan abincin a gidansa aka tsatsara su. Wannan jundiyya ce. Suka fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya juya nan ya waiga nan, duk kwaɗayinsa kada wani ya hango su, kada a zo a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwaɗayinsa da san da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ƙoƙari da kwaɗayin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata, ko da shi zai rasa tasa, duk wannan ya bayyana a zaman da suka yi a cikin kogo. Mun fahimci wannan aiko? Yawwa. Haka nan Ali ibn Abi Talib ya san yadda rayuwarsa gaba ɗaya, domin kafiran nan da sun ga dama da ba tsarawa suka yi cewa su jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito lokacin bayan dare ya raba zai tafi Ka'aba yayin sallar da ya saba yi din nan ba, da ba wannan shawara suka yi ba, inda cewa suka yi za su taho da mashi da takubba kawai su shiga gidan su je su caccaka masa yana kwance, da yanzu an kashe Ali, ko ba haka bane? Amma ya hakura ya miƙa rayuwarsa akai wannan. Anan zamu zo insha Allah darasin mu na Minhaj Sunna. Ibn Taymiyyah yana kawo wannan cewa da Aliyu ya san shi imami ne, da bai kwanta a nan ba, ya san za a iya kashe shi. Mun fahimci wannan? Yawwa. Abu na 22, abin da ya faru a cikin kogo, kisar izhuma fil ghari. Akwai darussa su kansu na musamman a nan, suna da tsawo, kuma in mutum ya sake koma cikin littafin da zai ƙara samu juriyar Abubakar, juriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda suka yi hakuri ga kafirin sun zo haddab da su, Allah madaukaki ya tsare. Duk waɗannan abubuwan suna daga cikin darussan, da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da hankalin Abubakar da shi lokacin da ya ga kafirin nan, yace da wani daga cikin su zai sunkuyo da ya ga mu, shine me yace masa? Yace la tahzan inna Allah ma'ana, ya karfafa masa gwiwa cewa Allah subhanahu wataala yana tare da mu. To abubuwan da yawa. Abu na 23 da sauri, fannu qiyadatil arwahi fi ta'amuli ma'an nufusi. Wato wani fanni ne shi kansa, yadda ake jagorancin rayuka, yadda ake ta'amuli da mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya hore masa abinda ba wani dan adam da yake da irin sa. Babu mutumin da ya iya tafi da mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya san halin yadda kowa yake, ya san irin yadda zai da shi, mai tsoro a karfafa masa zuciya, mai idan mutum ko halin razana, sannan kuma mai karfin zuciya ga yadda za a yi amfani da shi wuri kaza, ga wannan ya san kibarar tafiya a yi kaza da shi, ga abin da za a ce wa mutum, ga abin da za a iya nema a gunsa. Duk dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya kiyada, ya iya shugabanci ta ruhi. Wannan abin kuma za mu fahimce shi har yanzu ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sai tsara akan zuciyar mutanen da suke tare da shi, kakafin su duk suna son sa. waye iya samun wannan cin nasara babu mutumin da ya ci nasara irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen jan hankalin mutane gaba ɗaya suna son sa duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maƙiyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su kakaf babu mutumin da yake yana ƙiyayya gare shi munafikai dama ba sa cikin sahabbai an san su sa Abdullah ibn Ubay ibn Salul waɗannan dama kafirai ne suka shigo su nuna suna tare da musulmi Allah ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin su don haka wannan ba su ne sahabbai ba sahabbai daban munafikai daban duk wanda suke su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda ya sai dara akan su ya zama cewa yana nan baya nan suna son sa ji irin san da Abubakar radiyallahu anhu yake masa ji irin san da Ali yake masa ji irin san da duk sahabban da suke da alaka da wannan harkar hijiran suke masa kuma ta yaya ya samu wannan abu sa musu wannan tarbiyar ta imani a zuciya shi ya haifar da wannan shi yasa ba dama ka iya mallakar mutane wai kowa ya soka ta hanyar abun hannu kawai dan kana ba mutane kuɗi su soka shi yasa yanzu ku duba ku gani yanzu mutane wane ne yake da mutanen da suke son sa irin san da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu duk shugabancin mutum za ga ana tare da shi amma a zuciya ba san sa ake ba a durkusa a ganshe shi amma a zuciya ba a san sa haka mutane suke ko ba haka bane ya dau abun hannun ya baka ka sa a hannu ya wuce ka zage shi haka mutane suke amma mallakar zuciya wannan sai Allah subhanahu wataala sai irin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi wannan tarbiyyar da zai iya tafi da mutane yasa kowa yaje yana son sa ku duba ku gani a cikin sahabban nan babu wani mutum ma'ana ko in ce mafi yawan su kowa zaka samu akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata falalar sa ko a ce wani yafi kowa aminci tare da cewa amincin nan zaka samu wani shi ma yana da amincin ba shi da shi bane a ce wani yafi kowa gurzantaka wani yafi kaza wani yafi kaza akwai wannan ko babu in ka karanta kitabul manaqib a Bukhari ko a Muslim zaka gani ahammiyatu al-aqidati wad-din fi izalati al-adawati wad-dhaga'i muhimmancin aqida wajen gusar da gaba zaka ga mutane suna da gaba da junan su ba sa son juna amma musulunci yana zuwa sai ya hada su sai zama duk abin da ake gaban nan akan sa da duk an manta da shi an hadu tare da juna al-aws wal-khazraj ku duba yadda gabar su ta gushe saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu zo shi ma mu ji wannan farin cikin da muhajirun da ansar suka yi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina babu wani da ya bakin cikin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina banda Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi ma kun san me dalili yawa magana ce ta shugabanci dab da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hijira daga Makka zuwa Madina ana dab da za a bashi shine shugaban wato mutanen Madina an kusa nada shi kamar a bashi hakimin gari ko shugaba wannan zuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fawwata masa wannan fursar wannan shine sababin munafincin sa ku duba ku ga yadda harkar shugabanci takan sa mutum yayi watsi da addinin sa saboda kawai ya rasa abin mulki abu na 26 wuduh sunnat at-tadarrus a wannan harkar mun fahimci yadda sunnar bin abu a hankali mataki mataki ya bayyana aka ci nasara akan sa wannan yana komawa ne zuwa ga haduwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina farkon haduwa da suka yi kun ga farkon haduwar su me ya fara musu magana akai maganar musulunci da karanta alqur'ani bai ce musu komai ba haka suka dawo Madina bai ce kar ku zina ba kar ku shagiya kar ku kaza duk bai dora musu waɗannan abubuwan ba sai kawai yace a kowa ku ja hankalin sa ya rika fadin la ilaha illallah ya yadda da ita tukuna har zuci sannan kuma a rika karanta alqur'ani aka tura musu Ammar ibn Yasir yana koya musu alqur'ani duk kafin hijira ne wannan mataki na biyu da shekara tayi aka zo aka yi bai'atul aqaba al-ula sai musu zancen ibada bayan shekara ta sake zagowa shine aka yi zancen wato taimako akan tsare shi da kuma bada dukiya da kuma tsare shi hatta da makami kun ga wancan abun bai fara bada shi ba sai bayan an samu shekara biyu wannan shine tadarrujin da malami suka hango cewa ashe abubuwa a rika bin su mafi muhimmanci sai wanda ya fi shi muhimmanci daga baya sai wanda ya fi sauran muhimmanci sai wanda ya bi sauran wajen muhimmanci wa alaikum salam na mus'ab mus'ab nake so in ce yawa mus'ab bin umair jazakallahu khairan abu na na wanda zai mai suraka ibn malik suraka abdullahi bin urqit ina abu na 27 mun kusa 32 muka ce da mako al-hijratu tadhiyatun azima lima fiha min firaq al-watan ita hijra wato wallahi sai da rai ne ba karami ba saboda abin da ke cikin ta na rabuwa da kasar mutum mun yi magana ne azuma kace zamu dawo kanta ko yawa ku duba ku ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita sai da ya waiga ya duba makka yace innaki la khairu ardillahi ke makka ke ce mafi alherin kasar Allah duk kasar Allah ke ce kika fi kowace alheri a sannan kuma yace wa ahabbu ardillahi ilayya a kasar Allah kuma ba wanda nafi so irin ki yace walaula anni ukhrijtu minki yace wallahi ba dan dai fidda ni akai daga cikin ki ba yace ma kharajtu da ban fita ba kaga wannan ya nuna rabuwa da kasar mutun da inda mutun ya saba sai da rai ne ba karami ba sai mutun ya mika rayuwarsa a gaba daya sannan kuma ku duba kissar zazzabin Abubakar da Bilal da irin baitocin da suka fadi sakamakon wannan da kuma addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a sakamakon haka Allah ya cire zazzabi daga Madina har ya mai da shi Jufa ya zama cewa Madina ta yi dadin zama bayan hijira duk waɗannan suna ciki sannan abu na 28 mukafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummu ma'bad fakafara ganamuha wannan shi ma mun fade shi kasancewar ummu ma'bad Annabi sallallahu alaihi wasallama da albarkarsa har dabbobinta suka karu suka yawa kuma suka samu albarka Abu Ayyub al-Ansari abu na 29 abinda Abu Ayyub al-Ansari yayi na saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidansa da kuma tadhiyar da yayi yace shi ba zai iya zama saman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a'a ya hakura ba komai saboda yawan baki a bashi a kasa har ya zama yana kokarin ya boye ko ya kawar da duk wani abu da zai bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuga kisan ruwa din nan da ya zube a gidansa ko har ya kokarin ya sa mayafinsa ana tsananin sanyi ya kare wannan ruwa kada ya zubo ya bata jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na 30 hijratu ali radiyallahu an hijrar ali kasancewar sa shi kadai ya fito ya taho daga makka zuwa madina bayan ya biya ajiyan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna namijin takassa in ana fadin haka a Hausa ko wato namiji ne gurzo ba na wasa ba Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu abu na 31 hijira ta canja tarihin duniya baki daya haka ne ko ba haka bane yawa tunda da ana zaune an danne musulmi a makka da suka samu dama suka balle suka koma suka kafa daular su shikenan sai rayuwa ta canza sai ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki gari an kafa gwamnati a'a ga Yahudawa a gari aka kira su aka yarjejeniya to gari fa yanzu mu zamu gudanar da shi ku ga yadda zamu zauna da ku to kaga dole labari zai fara canzawa yawa an samu sahaban tsari ya kuma taho wa duniya tun daga nan tarihin musulunci a tarihin duniya gaba ɗaya da rayuwa yadda jama'a suke rayuwa ya canza ai ga wasu mutane can masu la ilaha illallah basu yadda a bauta wa kowa ba sai Allah to haffa sun samu daula labari ya yadu ko ina masu harin su zo su buce wannan hasken suka fara shirye-shirye shikenan kuma abubuwa suka biyo baya aka fara Badr aka fara Uhud kamar yadda zamu zo mu ji ma'ana dai tarihin duniya sai da ya canza saboda hijira abu na ƙarshe ba kuma shi kadai ne na ƙarshe a darussa ba hijira sunna ce daga sunnonin Allah sun kasance ta kasance a zamanin annabawa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka hijira inni muhajirun ila rabbi kamar da annabi Ibrahim ya faɗi yayi hijira zuwa ga ubangijinsa lokacin da aka kore shi shima daga garin su annabawa da dama sun yi hijira sun bar garin da aka haife su sun koma inda za su tsira da imanin su kuma su bauta wa Allah subhanahu wataala to wannan shine a dunkule abinda na iya samu wani daga maganganun malamai ban sani ba ko da kasancewar lokaci gaskiya lokacin ya ja da yawa kada a tsare mutane da yawa ba dan haka ba da kuma kun kawo naku gudunmuwar amma da zan so ko rubutawa a yi dan kada ya tsare mana mu ce darasi na gaba ma ya zama a kansa tunda dai mun ji mafi yawa waɗanda suka dan rubuto wani abu ba laifi su bayar a rubuce sai mu ƙara da wannan insha Allah ko da za a fidda irin muzakira ne a rubuta ta in za ta yi amfani insha Allah ga yan uwa akan waɗannan al'amura ɗin darasinmu na gaba insha Allah sai mu ci gaba da rayuwar Madina kamar da malamin ya kawo mana a littafin insha Allah na san gaskiya ba za a rasa abinda kuma kuka kawo kuka hango ba shi yasa na so mu haɗa su ɗin amma kuma mu tausaya wa mutane akwai abubuwa akwai tafiye-tafiye akwai ayyuka in muka ce za mu yi su yanzu za mu shiga haƙƙin jama'a insha Allah sai aka kawo da Allah waɗanda suka yi din ma su samu yar wata kyauta insha Allah Allah samu da ci na'am ma yawan kafirai eh bisa mene me na'am li yuzhirahu ala ad-din kullihi bil hujjati wal bayan magana ma'anar abinda ake nufi da hujjarsa da bayaninsa shine rinjayen da ake nufi ba lallai zama rinjaye na mulki ba yawa a ce gaba ɗaya an same duniya gaba ɗaya ta zama karkashin musulunci ba a samu wannan ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kuma ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu addinin bai rinjaye ba addinin ya rinjaye ta bangaren karfinsa da hujjarsa da ya zo da ita in dai har za a gwada shi to shine gaba yawa amma ba lallai ya zama cewa karfin makami ne kuma adadi da yawa ba shine ba akwai wannan din a wasu wuraren yawa akwai zuhurin na makamin da karfin da mulkin an same shi akwai kuma mafi karfi shine zuhurin hujjarsa da karfin gaskiyarsa da shigarsa zuciya da duk inda ka bar shi zai iya shiga yawa akwai wani abin nan da aka yi sati biyu da suka wuce a America wani taro da aka yi wasu profesoshi na jami'o'i duka fure ne ba musulmi suka yi wani documentary film akan musulunci tarihinsa suka yi bayanin yadda asali tun zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda musulunci ya ci gaba da inda ya kai har zuwa yau da bayanin yadda suke mamakin yadda shi dan adam in za a bar shi a yi masa bayanin musulunci suka ce gaskiya ba wanda ba zai musulmi ba bai kai sati biyu nan ba aka yi wannan abu suka ce in dai za ka bar dan adam ya iya sauraron a yi masa bayani to in dai magana ce ta hujjoji to musulunci suka ce yana da wani irin appeal ga zuciya me za a ce da Hausa ma'ana wani irin fisga da jawuwa zai ja hankalinka ta yadda za ka karɓe shi ba tare da ma ka kula sosai ba yau don haka ba asalin babban abin da ya fi cin nasara ko samun cin nasara a cikin harkar musulunci wallahi shine wannan karfin hujjar da karfin bayani ba karfin makamin ba yau shi yasa kullum ake nanata maganar tsayawa akan manhajin ne yau in dai za a tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to insha Allah nasarar ai dama ba aikin mu bane za ta zo insha Allah me yake cewa dama wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'an haka Allah ya faɗi in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah ku yi haƙuri kuma ku bi dokokin Allah to duk makircin da za a kulla ba zai cutar da ku ba amma ba ku yi haƙuri ba kuka shiga rikici kuma sannan ba ku ji tsoron Allah ba agana saban Allah abinda kafirin suke na saban Allah muka shiga muna ta yi gaba daya shikenan sai ga Allah madaukiya rinjayar da su akan mu wannan shine abin da ke faruwa al asbabud dunyawiyya al asbabul ruhiyya duk Allah madaukiya ya sare mana ga yadda za a bi a shi nasara da kai haƙurin nan mu koma muka asalin yadda su na bayan nan suka yi in muka rike wannan manhajin insha Allah nasarar nan ba wahala ne da ita ba wannan yana cewa akwai lecture yau Lahadi ko mai taken menene back to base Islam the foundation of the present day Western education a viewing center malam mai jawabi Dr. Munir Ali ne a veterinary medicine a ABU Zaria zai lecture yau sanarwa ce da mako? Tsayi, Allah ya ce muka. Jazakumullahu khairan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan wannan hanya. Yasa akan ta zamu mutu. Allah ya ba mu damar mu haƙƙaƙa. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu ikon aiki da shi, ya ƙara mana ilimi mai zurfi, mai amfani kuma ya ba mu haƙuri. Ya kuma ƙara fahimtar da mu abinda hakikanin musulunci yake da yadda za mu yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu ya dakatar da tashe-tashen hankula da ake yi Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu a ayyukanmu a 'ya'yanmu matanmu kasuwancinmu leburancinmu duk wata fitina kuma Allah fitar mana ita ya kawar mana ita daga cikin waɗannan harkoki namu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.